أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هناك بركة مدرسة دواء وانا مثلا شيء من إنتار البركة نعلاج محمد انتبه لكي درم يجب لي أيو شرند أبوتو قوات الرمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم تقول إيه تريد أشهد أشرند تقول وانا كما في إيه لنا يرمي biyar ga watan goma miladiya ta 2007 a tafsirin surat Yunus. Kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara a yau, akwai sanarwa da tambayoyi da kuma sanarwa guda daya. Za mu haska kaɗan daga cikin tambayoyi masu ɗimbin yawa da suka zo hannunmu. Wannan yana cewa mutum yana azumi, yana alwala, sai ya ji kamar ruwa ya wuce masa, babu komai. Abinda ake bukata dai kada ka yi ganganci wajen yin haka din, dan ba bisa ganganci bane wannan babu komai. Sannan kuma yake cewa mutum yana da wasuwasi akan al'amari na addinin sa, ya in yayi alwala sai ya ji kamar ban yi ba. Maganin wasuwasi shine kada kai aiki da shi. Duk sanda kake cikin wasuwasi kai da ka fahimci cewa kai mutum ne mai yawan wasuwasi, to duk abinda zuciyarka ta kulla maka na wannan wasuwasin kai wazi da shi. Ka ɗauka ka babba mu shi, wannan shi zai magance maka wasuwasi insha Allah. Wannan kuma yana cewa mai hukuncin sallah a masallacin da boka ko ɗan duba ya buɗe gina, sallah a cikinsa ta yi, shi kuma ba ya da lada ko na titin kuma masallaci a matsayin masallaci. Wannan kuma ya ce bana in Allah ya yarda yana cikin niyyata aikin hajji. To yana tunanin Allah ya kai su lafiya, ya gaba aikin hajjin sa, zaman sa da zai yi kafin baro garin gari mai tsarki, me ya kamata ya yawai kai dan biyan bukatun sa na duniya da lahira, da wafi a Makka ko yawan lafiya ko yawan da azumi. Abinda Ibn Taymiyyah yake cewa, maganar da malamai suka fi rinjayarwa ga wanda yake ba mazauni ba, ga wanda yake ba mazauni ba shine dawasa, tunda shine ita ce damar da baya da ita in har ya baro can kawai shike nan ta yake masa. Sabanin na fulfulu ko ina za ka iya, kuma na fula a gidanka ta fi lada sama da sai ta masallaci. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktuba. To amma dawafi wata ibada ce ba za ta yiwu ba sai a garin Makka. Shi yasa ta ce wanda yake al-afaki ba dan garin ba, ibadar da ta fi masa falala ita ce dawafi. Saboda haka zai yawan sayin dawafi, a yayin da yake dawafi kuma zai shigar da bukatunsa na duniya da lahira. Wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu ansa kenan. Daga nan sai sanarwa dangane da bukatar da aka gabatar a kwanakin baya ta janareto da ake bukata a firijin a masallacin juma'a da ake sallah, cewa janareton da suke da shi shekara wajen 5 yanzu ya fara ba su matsala, suna bara a samu wani bawan Allah ya taimaka ba. To da ikon Allah an samu wani na annabi ya taimaka musu da janareta, shi ne mala adabin musawa can ba a barista ya taimaka musu da janareta mai 300 kg. Allah ya taimaka, Allah ya biya shi, Allah ya taimaka mai zane 3,000. To cikin taimako da ake samu da Islamic Documentation Center kamar da yi malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da rahmarsa, ɗan uwa suna ci gaba da taimakawa ta hanyar malam Fatan, da wani ya turo da 5,000, wani ma ya turo da 1,000 ta hannunsa. Sannan Women Teachers College ko kuma sun turo da 2,000. Sannan akwai wata mata da suke kada a fasulunta daga University ta ke ta Maiduguri ta turo da 20,000. Sannan Muslim Staff abin da Oshelis Bank kuma sun turo da 31,000. wanda total ya kama 69 wanda waɗannan kuɗaɗe a yanzu an tura su zuwa ga committee da suke hannun mutum wannan taimako da ake karɓa. Allah ya saka wa duk waɗanda suka taimaka da alkhairi, Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ayyuka na su a mizanin gadon su daga gobe.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن
Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda muka fara karantawa a jiya, yana magana akan waɗanda suke halattawa kansu ko su haramtawa kansu abinda bai Allah bai halatta musu ba ko bai haramta musu ba. Haka nan kawai da molanka da kundinka ba tare da wani dalili daga Alƙur'ani ko Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wanda muka yi dogon bayani akan wannan aya tana nuna haɗarin mutum ya yi magana ya jingina wa Allah ba tare da ilimi ba. Babban haɗari ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ne ya yi musu izini su faɗi wannan. Izinin Ubangiji shi ne samun dalili daga Alƙur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba a samu wannan ba, to ba a samu izini daga Allah ba. Am alallahi tafsirun, ko kuma Allah kuke wa kage. Duk magana da za a jingina ta da ta shafi hukunci zuwa ga Allah ko manzonsa, za a jingina ta zuwa ga wani abu. A ce halal ko haram ba tare da hujja daga Allah da manzonsa ba, to kage ne. To shi ne da Allah ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu, ko dai wannan ko wannan, ko da izini ko kuma kage kuke yi. To shi ne Allah ya ce wa ma zannu allazina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawmal qiyama, sai abin ya tsaya akan batun kage. Dan tabbas waɗanda suke yin wannan ba su da hujja daga Alƙur'ani ko Sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallam. Dan haka abin da ya rage shi ne batun kage. Sai Allah ya ce to me ya tsammanin waɗanda suke kage su jingina wa Allah ranar gobe kiyama? Lalle in ba dan suna da takankancewa da cewa abinda suke yi din nan kamar ba laifi suke yi ba, za su yi ba. Da suna da yaƙinin cewa abinda suke yi gagarumin laifi suke yi da ba su yi ba. Da suna jin cewa akwai ranar da Allah zai cafke su ya sakanka musu akan wannan mugun aiki da suke yi, da ba su yi ba. To zaton da suke yi na cewa ko Allah bai san abinda suke yi ba, ko kuma a'a ba laifi ma suke yi ba, shi ya ja suke yin wannan. Shi ne sai Allah ce wanda zato waɗannan da suke kakar ƙarya suna jingina wa Allah, wanda zato suke yi ranar gobe kiyama. Inna Allaha lazu fadlin ala nnas, Allah ma'abocin falala ne ga mutane. Allah ya wa mutane falala ta hanyar saukar da Alƙur'ani, ta hanyar aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta hanyar wato aiko musu da wannan addini da musulunci, dama musu da wannan addini da musulunci. Falala ce babba wacce da ita ya kamata su yi farin ciki, kamar yadda ya faɗa a ayar da take baya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Wannan falalar ta addini, falalar ta Alƙur'ani, falalar ta musulunci ita ce abinda ya kamata su yi tunkaho da ita, su yi farin ciki da ita, su nuna haba-haba da ita. Amma ba haka suka yi ba, sai suka tafi suka watsar suka kama wasu abubuwa. Gashi kuma Allah mai falala ne ga mutane, walakin na aktharuhum, sai dai yawa-yawancinsu na yaskuru. Da dama daga cikin mutane ba sa godewa falalar da Allah ya mutu ta hanyar yin aikin da Allah maɗaukakin sarki ya nema su yi, ta hanyar barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce su bari. Haka nan cikin arzikin da Allah yake ba su a nan duniya, ba kowa ba ne yake godiya a kan arzikin da Allah ya ba shi, ta hanyar ya aikata abin da Allah yake so da dukiyarsa, ta hanyar ya guji almubazzaranci da dukiyarsa, ya guji aikata abin da zai jawo masa fushin Allah da dukiyarsa da dukiyarsa. Ba kowa ba ne yake wani yawa-yawanci ba su damu da su kula da wannan ba, ko kuma ba su damu su nuna ni'imar Allah da ya yi musu a jikinsu ba, ko a abincinsu, ko a tufafinsu, ko a na iyalansu, ko a na kuma waɗanda suke kusa da su. Domin Allah yana son idan ya baka ni'ima ya bi alamar ni'imar tare da kai. Inna Allaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yura athara ni'matihi alayhi. Allah yana son idan yayi wa bawansa ni'ima a ga alamar ni'imar tare da shi. Kamar yadda ya tabbata a hadisin Auf ibn Malik ibn Nadda, yana ba da labari game da mahaifinsa, ya ce ya zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin wata kama mara kyan gani cikin datti da kazanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi, hal laka malu, kai ko Allah ya hore maka dukiya? Ya ce kwarai. Ya ce min ayyin mal, wace dukiya ce Allah ya baka yace min kullin ba min al-ibil wal-raqib wal-khayl wal-ghanam Allah ya hore min kowace irin dukiya Allah ya hore min dukiya ta raƙuma ya hore min ta bayi ta dawakai ta ƙananan dabbobi duk Allah ya bani shine manzo Allah ya kalli irin shigar da yake ba kan gani cikin da shi da kazanta shine manzo Allah ce idza ataka Allahu mala fal yura alayka in Allah ya baka dukiya aga alamar dukiyar ta rabu aga alamar dukiyar ta rabu to rashin wato amfani da dukiyar da Allah zai baka ka zauna cikin ta ka zauna cikin kazanta baka taimaka ba kowa da dukiyar ba wannan shi kansa baya shi kansa alama ce ta cewa mutum baya godewa Allah ni'imar da Allah ya masa shi yasa yake walakin aktharuhum la yashkuruna sai dai yawayawacin mutane ba ta yi wa Allah godiya wama ta tuba
وما تقول في شأن ولا تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفرون فيه وما يحجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
Allah ya ce wa ma tasulu fi sha'ani kuma babu wani sha'ani da zaka kasance a ciki ya rasulullah wa ma tatlu minhu min qur'ani kuma babu wani alqur'ani wani abu na alqur'ani da zaka karanta a cikin wani yanayi ko wani hali da kake ciki wala ta'maluna min amali kuma babu wani aiki da zaku yi ko al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam illa kunna alaikum shuhuda ba ce mun zama masu shaida akan aikin da kuke yi إذ تفيدون فيه يا إنه في فوز أوى تكون ولا أي وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما باب ولا أبو ديك يقولوا نبا أبن جدك فتن فتن قاير كمية أتكن قتالي أو أتكن سماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر قوم في أن ترحك قوم في جرمان الحك إلا في كتاب مبين فاتينا نفس تشكل لكتاب مبين Allah madaukakin sarki yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna masa irin ikonsa da cikakken sanansa wanda yake kewaye komai da kewaye duk ayyukan da bayi suke ciki Allah yana nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan gwagwarmaya da kake yi da gwagwarmaya da al'ummarka take yi da gwagwarmaya da makiyanka suke yi makiyan al'ummarka Allah duk ya san abin da kake yi babu wani abu da yake koyuwa gare shi karami ne ko babba kuma abu ne da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi tuntuni yana nan cikin ilimin Allah Allah ya san da shi sannan kuma yana nan rubuce a gurin Ubangiji don haka ka kwantar da hankalinka Allah madaukakin sarki ba zai tozarta ka ba ba zai tozarta al'ummarka ba matuƙar sun rike gaskiya wa ma taqulu fi sha'ani kowane irin sha'ani kake ciki kowane irin lamari kake ciki kowane hali kake ciki wa ma tatlu minhu min qur'ani Allah ya kawo magana sha'ani sha'anin nan halin nan ya koshi duk wani yanayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki sawa'un yanayi ne na dadi ko rashin dadi sawa'un yanayi ne na ibada ko na yin na hutawa kowane irin yanayi ya shiga cikin kalmar min sha wa ma takunu fi sha'ani sannan sai Allah ya ce wa ma tasulu minhu min qur'ani aka yi batun karatun alqur'ani karatun wani abu na alqur'ani bayan an fada abinda ya koshi karatun qur'ani din dan a nuna muhimmanci shi karatun qur'ani dan a fito da matsayinsa daga cikin ayyukan da bawa yake wato daga cikin duk ayyukan da kake da fa'ida shin da kake Allah yana sani yana kuma gani haka nan abin da kake karantawa mutane na alqur'ani kana musu wa'azi da shi kana karantar da su kana jan hankalinsu da shi da wanda kake karantawa yayin da kake bautawa Allah duk Allah madaukakin sarki ya san da wannan haka nan ku ba al'ummarsa irin ayyukan da kuke yi gaba daya shi ba ɗinku gaba ɗaya gwagwarmayar ku gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya san wannan ya in ku fi zo da fifi yayin da kuke kutsawa a cikin ayyuka yayin da kuke sa kanku cikin wannan ayyukan kuna yi ba ji ba gani Allah ya san abin da kake yi. Akwai kwantar da hankali a cikin wannan ba. Bayan Allah ya yi magana da irin gwagwarmayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta sha, ya yi ta fama da ita, da irin kalubalen da ya ta fuskanta, da irin tambayoyi na inzili da ya ta fuskanta daga abokan gaba. Shi ne Allah ke kwantar masa da hankali. Cewa wannan gwagwarmaya da kake yi Allah ya san. Kuma abu ne wanda yake a cikin ilimin Allah dama ya riga ya gudana kuma a rubuce yake a gurin Ubangiji. Haka nan al'ummarka ita ma duk abin da take yi Allah maɗaukakin sarki ya kawo abin a sigar wato a sigar mudari wa la ta'maluna min amali wato dan ya nuna istimrarin hukunci. Hukunci ne mai togewa, hukunci ne mai zarcewa a kowane zamani a kowane lokaci duk gwagwarmayar da al'umma za ta shiga ciki da aikin da za ta yi sawa'un wanda yake mai kyau ne ko mara kyau Allah maɗaukakin sarki ya sani lokacin da ake tsutsawa cikin wannan aiki. Shi ne ya ce wa ma ya asubu an rasika babu wani abin da yake ɓuya daga ubangijinka min misalin rasul wanda yake kwatankwacin ƙwayar komayya fil ardi wa la fis sama'i a cikin ƙasa yake ko ko a cikin sararin samaniya yake. Wala asbara min zalika ko kasa da kwayar komayya wala asbara ko sama da kwayar komayya babba ko karami ko mun girman sa ko mun kankantar sa Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi a cikin littafi illa fi kitabin mubin fa ce yana nan cikin littafi mabayyani. Allah madaukakin sarki ya san sannan kuma ya rubuta don haka babu wani abin da yake koye masa babu abin da yake kuce masa. Allah ya ci gaba da cewa
ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
Bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi waccan aya ta da muka fassara wacce take nuna cewa mutum ya bauta wa Allah kamar yana gani. An ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Duk abin da kake yi yana gani. Ka kusanci Allah ka bauta masa ka yi abin da zai samu maka yarda Allah. To shine sai yake faɗan matsayin waɗanda suka karɓi wannan kira nashi suke bauta wa Allah kamar suna ganin shi. Ya ce ana ku saurara ku ba da hankali. Inna awliya Allahi lalle waliyan Allah lalle masoya Allah la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki. Allazina amanu shine waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suna kiyaye dokokin Ubangiji. Allah ce lahumul bushra fil hayati dunya suna da albishir tun anan rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah suna da albishir a ranar gobe kiyama. La tabdila li kalimatillah kalmomin Allah maganganun Allah babu abin da zai canza su. Zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma shine rabo wanda yake mai girma daga Allah. Wannan aya ce mai girma wadda na san da yawa ana na'ana ta jira akwai wata kila waɗanda suke takir lissafa ayoyi yaushe za a zo ala inna awliya Allah kuma ba komai zai sa mutane su a rukan ayan nan ba sai dan a ji bayani daga bakin waɗanda ake a rar bakin su a cikin wata abin nan a cikin wata albarka ana cewa ba ta son waliyai. To ga kuma Allah ya faɗi waliyai a Qur'ani. To ya za su yi idan suka zo kan wannan aya tunda su ba sa son waliyai. Na san wasu suna so su zo su ji aya za su da ga wata aya za ta makale mana a wuya. Mu kasa furzo ta mu kasa haɗe ta. To babu shakka kanmu mun ji daɗin da Allah maɗaukakin sarki ya banmu da ranmu da lafiyar mu har muka zo kan wannan aya. Domin har kullum a ji bayani daga wajen wanda abin ya shafa ya fa a dinga a rabbakin sa ana fadar abin da ba shi ba. Allah ya faɗi waliyai a Al-Qur'ani manzon sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi waliyai a hadisi. Na'am. Don haka babu wani musulmin kirki da zai ce bai imani da waliyai ba, in ya ce bai yadda akwai waliyai ba, ko bai yadda da waliyan ba, ko ya ci mutuncin waliyai, to zai iya barin musulunci gaba ɗaya, zai fita daga musulunci. Ina iya ta ita kalmar auliya udinci tana da fuska biyu, akwai auliya ullahi, akwai auliya ushaifan. Allah ya faɗi auliya ullahi ala inna auliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun wa qatilu auliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana ba'id. Wannan ta sa da jumawa ibnu taymiya ya rubuta littafin al-furqan bayna auliya ar-rahman wa auliya ash-shaytan, littafi kaso kam ya rubuta dan yayi bayani tsakanin bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaytan. Waliyan Allah babu wanda yake ikama. A karkashin wannan aya za mu faɗi waliyan Allah yadda suka zo Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma mu faɗi bambance-bambance tsakanin su da waliyan da bai da su ba. Akwai bambance-bambance da yawa, za mu faɗi goma daga cikin tsakanin waliyan da muka yadda da su, su ne waɗanda Allah ya magana a cikin Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda mafi girmansu, mafi ɗaukakarsu bayan annabawa da manzanni shi ne Sayyidina Abu Bakar, shi ne shugaban waliyan duniya bayan annabawa da manzanni. Mu a aqidar mu ta Ahlus Sunna haka take, kuma mun yarda da haka. Za mu yi bayani a kan menene waliyai a cikin Al-Qur'ani kamar yadda ya zo a wannan aya da kuma ainihin a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, da kuma bambanci da yake tsakanin waliyi a Al-Qur'ani da hadisi da kuma waliyi a aqidar da sufanci. Imam al-Tabari Sheikh al-Mufassiri da mu fara ta kanta don ya bamu tafsirin wannan aya. Imam al-Tabari mun sha faɗa shi ne farkon wanda ya fara tara tafsiri guri guda, ya rasu shekarar hijira tana 310. Ga abinda yake faɗa ƙarƙashin wannan aya, ya ce abinda yake daidai wajen fassara wannan aya shi ne al-waliyu huwa man kana bisifati allati wasafahu Allah biha, waliyi shine wanda yake da sifan nan da Allah ya faɗa, shine wanda amana wattaqa, yake da imani kuma yana tsoron Allah, kamar yadda Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun. Wanda ita ce magana ce ce waliyai su ne waɗanda, walittakan nan ta ɓangare biyu ce, jibintan nan ta ɓangare guda biyu. Allah maɗaukakin sarki shi ne waliyul ladina amanu, shi ne yake jibintar waɗanda suka yi imani, shi yake jibintar duk wani mumini mai tsoron Allah, yake kulawa da shi, yake ba shi nasara, yake ba shi agaji. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur, Allah shi ne yake jibintar waɗanda suka yi imani, yana fitar da su daga duffai na kafirci da shirka da bid'a zuwa ga haske na tauhidi. Allah yana cewa kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul mutaqin. Allah yake sallan muka sanya ka akan shari'a ta daga wannan al'amari, dan haka sai ka bi ta sau da kafa, kada ka bi soyayen zukatan waɗanda ba su da ilimi, ba za su wadatar maka da komai ba a gurin Allah, kuma lalle azzalimai tashin su majibinta tashi ne, Allah kuma shi ne majibincin mumini. Wannan shi ne wilaya ta Ubangiji ga bawa, shi ma bawa yana da muwalati zuwa ga Ubangijinsa, muwalatin bawa zuwa ga Ubangijinsa shi ne ya so Allah, ya so manzansa sallallahu alaihi wasallam, ya taimakawa addinin Allah. Wannan shi ne muwalatin da bawa zai yi ya zama waliyi na Ubangiji. Allazina amanu ashaddu hubban lillah, kamar yadda Allah ya ce waɗanda suka yi imani sun fi kowa sun fi tsananin san so ga Ubangijin. Don haka in suka so Allah, suka taimakawa addinin Allah, su ma Allah zai girmama su, ya so su, ya ba su nasara. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, har idan kun taimakawa addinin Allah, Allah zai taimaka muku kuma ya kafe dadadinku akan gaskiya. Don haka walittaka ba haja bace da iyaye suke gadarwa da ƴaƴansu, ba gadan walittaka ake, imani da takawa su ne tafarkin samun waliyyar mafi girman hadisi da yazo akan sha'anin waliyyar shine hadisin Abu Hurairah wanda Bukhari ya rawaito man ada li waliyya faqad azantuhu bil harb wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. النبي صلى الله عليه وسلم يتي جاء شأب إلا ألا يتي جاء منه يتي جوا ليجا ييقاب دمسوين ولينا to ina masa shedar fito na fito miyaji kuma babu abinda bawa na ya kusance ni da shi abinda na fito sama da abinda na farlanta masa yayi abinda Allah ya farlanta masa na farin sannan yace bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikin nafi dulu har sai na so shi idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi in zama ganinsa da yake gani da shi in zama hannunsa da yake jimka da shi in zama kafarsa da yake tafiya da ita kuma wallahi tabbaci hakika idan ya tambaye ni zan ansa masa in ya roke ni zan bashi in ya nemi tsari na zan tsare shi yace ban yi kai kawo wajen wani abin da zan aikatawa ba kamar yadda na yi kai kawo wajen karɓar ran bawa na mumin wato yana karɓar ransa shi kuma yana kin ina abin nan ina kin saba ina kin saba masa in sa masa abin da zai sa masa bakin ciki a ran wannan hadisi ma'anar sa a gurin musulmi gaba daya malaman musulmi qa'ibatan gaba daya malaman musulmi kamar yadda Ibn Rajab al-Hanbali yake faɗa a cikin littafin sa al-ulum wal hikam ko jami'ul ulum wal hikam sharhi al-arba'un an-nawawiyya da yake cewa ma'anar wannan hadisi duk sanda zuciyar bawa ta cika da ganin girman Ubangiji wannan girma na Ubangiji zai kore zai share dukkan wani abu da zai tsarsu a zuciyar bawa wanda ba Allah jama'a da bawa baya da wani rabo ko wani kaso a zuciyarsa wanda ba na Allah san zuciyarsa ba ya da rabo ba ya da wata irada sai irada abinda Ubangijinsa yake nufi abinda Ubangijinsa yake nema a wajensa to a wannan lokaci duk sanda bawa zai fitar zai furta bakinsa zai bude fatar bakinsa yayi magana to zai faɗi abin da yake alkhairi abin da zai yarda da Ubangiji ba zai yi motsi ba sai da umarnin Ubangiji ba zai yi magana ba sai da abin da Allah ya yarda da shi yake so ba zai ji komai ba sai abin da Allah ya yarda ya ji ba zai ga komai ba sai abin da Allah ya yarda ya gani ba zai jinki wani abu ba sai abin da Allah ya yarda ya kama wannan shine ma'anar kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa rijluhu allati yamshi biha har zuwa ƙarshen hadisi Ibn Rajab al-Hanbali yace wa man ashara ila ghayri zalika wanda tuki ba wannan hadisin wata ma'ana ba wannan ba fa inna ma yushiru ila al-imhad yana nuni ne zuwa ga ilhad kandarewa da karkacewa da kangare wa Ubangiji min al-hulul wal ittihad aqidar hulul cewa Allah na sauka jikin mutum ko aqidar ittihad cewa Allah da wani za su iya hadewa su zama abu ɗaya wallahu wa rasuluhu bari'an min kulli wannan aqida ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah don haka hadisin shi ya fassara kansa bawa idan ya kusanci Allah da farilla sannan ya kusanci Allah da nasir kulli to sai Allah ya kusanci dan Ubangiji da zai masa shine zai sa shi ba zai yi motsi ba sai cikin yarda duk abin da zai yi shi ne a cikin yarda Allah shi kuma Allah zai sakanka masa akan wannan dukkan abin da zai roki Allah zai bashi saboda wannan hadisi ya nuna mana turbar da mutum zai kama in yana so ya zama wani a musulunci shine kiyaye farillai yayi kwadayi ya kwadaitar da kansa akan aikata nafil sulu النبي صلى الله عليه وسلم أشتوانا حديث قدسي يهي بيان ثمرة تاكموكو كشاوة دمسن زي ساو أقرق أشم بيوانا تفريكي shi ne Allah maɗaukakin sarki ya datar da bawansa ya kasance dukkanin gabansa suna aikata abinda Allah yake so, ya kasance babu abinda zai yi masa yake da sauki a gurinsa irin abinda yake yarda ce ga Ubangiji da abinda yake soyayya ce ga Ubangiji. Allah ya tsare masa gabansa, ba zai shiga cikin abinda Allah baya so ba, ba zai saurari abinda Allah baya so ba, ba zai ga abinda Allah baya so ya gani, ba zai ji abinda Allah baya so ya ji ba, ba zai taba abinda yake bai halal ba, halal din shi ba, ba zai yi tafiya ko yunkuri cikin abinda yake barna ne da kafafuwansa ba. Wannan ita ce hanyar da ake samun walita, aikin farilla, aikin nafilu, imani da takawa, su ne aikin da abinda zai baka walita, ba wai a ga wasu abubuwa na ban mamaki tattare da kai ba, a ga kana tafiya a kan iska, a ga kana tsuntsu a sama, a ga kana cin kayan itatuwan da babu shi a ƙasarsu, kullum kai za ka miƙa hannu ka ɗebo a wata ƙasa ka ci, wannan ba shi ne walittaka ba, wannan ba ita ce alamar da take nuna mutum waliyi ba ne. In aka duba Ƙurtubi, tafsirin Ƙurtubi, tafsiri ne sananne kuma mutane malamai suna karanta shi musamman a nan ƙasar, a cikin Suratul Baqara a ƙarƙashin tafsirin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake magana akan halittar Annabi Adam da sassafe shi, kullu lil mala'ikati sujudu li Adam fa sajadu illa iblis aba wa kabbara wa kana min as-sajidin. Daga wannan aya inda yake tafsirin ta, a ƙarƙashin wannan tafsiri yake cewa malamanmu Allah ya ji kansu da rahama suna cewa wa man azhara Allah ala yadayhi min man laysa bi nabiyyin karamatin wa khawariq lil adad fa laysa zalika dallan ala wilayatihi. Yace wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna wasu abubuwa na karama ko wasu abubuwa da suka keta al'ada ba a saba ganin su ba a hannunsa, mutumin nan kuma ba annabi bane, malam yace malamai sun gaya mana cewa wannan ba alama bace da take nuna shi waliyyi abin da yake kenan. Yace dan an ganshi yayi wannan kada a zaci alama ce da take nuna shi waliyyi ne, khilafan li ba'd as-sufiyyati war-rafida, ke sabanin abinda wasu sufaye ke gani ko kuma shi'a, kai su kalu inda su waɗannan suke cewa inda zalika yadullu ala annahu waliyyu, wai in ya ga an ga haka tare da shi alama ce da suke nuna shi waliyyu, wai da shi ba waliyyu bane da Allah ba zai bayyana wannan abun a hannunsa ba, bayyanar abun a hannunsa alama ce da suke nuna mana su waliyyu. Malam yake mu kuma dalilin mu anan shine sanin wane waliyyi ne abu ne da ba zai inganta ba illa ba'da ilmi bi annahu yamutu mu'mina, sai kafin cewa zai mutu mu'mini, in ba mu san mutum zai mutu mu'mini ba ya za mu iya yanke magana cewa waliyyi ne, dan kawai mun ga wasu abubuwa da sabbi ba kawai sai mu ce waliyyi. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi irin matsayi da Allah maɗaukakin sarki zai fito da waɗannan waliyai a cikinsa a ranar gobe kiyama, da annabawa za su dinga mamaki sun ga waɗannan bayan Allah. Nasa'i da Ibn Hibban su rawaito hadisi sahihi daga Abu Hurairah da Allah ya ƙara masa yarda, ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce inna min ibadillahi ibadan laysu bi anbiya yaqbithuhum al-anbiya wa shuhada, Allah yana da wasu bayi na musamman waɗanda su ba annaba ba ne amma annabawa su kansu suna mamakin abinda suka samu na alheri ranar gobe kiyama. Kila aka ce da ya rada manzo Allah man hum la'allana nuhibbuhum, sahabbai suka ce su waye waɗannan dan mu ma mu so su, qala hum qaumun, yace wasu mutane ne tahabbau bi nurillahi, hasken ubangiji ya sa suka zama masoya juna, hasken ubangiji shi ne alqur'ani da musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya hada su min gairi arhami, ba wani abin nan zumunci na haihuwa ba ya hada su, wala ansabin ko na nasaba ba su hada tarayya ba, ba su hada dangantaka ta uwa ta bangaren uwa ko ta bangaren uba ba. Wujuhuhum nurun, fuskar su ta haske take yi, alama nadira min nurin, akan mimbarurruka na haske, la yaqafuna idha khafa an-nas, lokacin da mutane suke cikin firgici da tsoro su ba sa cikin wannan firgici, ولا يحزنون اذا حزن الناس لوكاشين da mutane suke bakin ciki su ba sa mutane ne wanda ba kowan kowa ba ba san su ba ونوازئ القبائل daga dandazan kabilu daban-daban kabilu daban-daban za su ku bare kabila dai ba lam tasil bainahum arhamun mutaqaribun babu wani zumi ubinnan kusanci na dangantaka ta haihuwa da ta hada yahabu billahi wa taqafu sun hada kansu ma saboda Allah sun so junan su saboda Allah haka tun daga nan za ka san ki sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun cika wannan ciki daga kabilu daban-daban ba zumunci na haihuwa ya hada su ba ba ta bangaren kowa ba ba ta bangaren kowa ba addinin Allah shi ya hada suka so junan su saboda Allah suka hada kansu kan addinin Allah daga kabilu daban-daban يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور الله رانا قبك يا ما زي ساعة أجي مسو من بريد بند بند حسين يتي فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا الله يزن يفسكو فينسو في حسين تفافن سن تفافن دلاز سكهر إلى يونا حسين يفضع الناس يوم القيامة ولا ينسعون متانين a ranar gobe kiyama za su shiga cikin firgici da tsoro su kuma waɗannan ba za su firgita ba wahum awliya wallahi waɗannan su ne masoya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tattare da su ba su da kunci waɗannan su ne wali ƙarshen wali a duniya shi ne ƙarshen mumini taƙiyi da zai bari duniya gwargwadon imanin ka gwargwadon wali sakarka wanda ya fi kowa imani da taƙawa ya fi kowa zama waliya gurin Allah inna akramakum inda Allah ya asbaba wannan ita ce martabar da ta fi kowace martaba a gurin Allah annaba abin nan sayyidina abubakar shi ne an tsaha hadhihi umma ba'da annabiyina wal mursalin bayan annaba da manzanni sayyidina abubakar shi ne an tsaha hadhihi umma shi ne Allah ya kisa wa sayyidina wa sayyidina hal atqa atqa din shi ne sayyidina abubakar alladhi yu'ti malahu yatazakka babu wanda ya fitar da dukiyarsa ya ciyar da ita wajen ɗaukaka addini a Makka kafin a yi hijira sayyidina Abubakar shine na farko wannan aya kuma makiya ce saboda haka abinda ya shi a suke cewa ai sayyidina Allah ake nufi sun yi wauta wajen fahimtar alqur'ani ayar ta farko makiya ce sayyidina Allah lokacin ana maka yaro ne karami bai yi ba kudin babare har ya ciyar ce shi ake nufi da wannan aya sannan kuma a wancan lokaci ma shi ake tallafawa shi ake ciyarwa ba shi yake ciyarwa ba wannan kuma da Allah yake magana akan sa yuqti malahu yatazakka sannan Allah ya sifanta shi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani ne yayi masa wani abu yake takanta masa yana yi ne illa ibtida'a wajhi rabbil a'la sai na ali a wannan lokacin a karkashin kulawar Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kamata a taimaka wa Abu Talib a taimaka masa a ɗauki wasu daga cikin ƴaƴansa sayyidina Ali ya ɗauki ɗansa a sayyidina Abbas ya ɗauki ɗansa a cikin shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki Ali yana kula da shi kaga shi ne shi a wannan lokaci shi ake taimakawa ba shi ake tallafawa ba to kuma saboda rashin fahimta a zo a ce wai ayar nan shi ake nufi shine atika don haka tunda shi ne atika shi ya kamata ya zama khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan rashin fahimta alqur'ani ne da rashin sanin tarihi wannan shine wali alladhina amanu wa kanu yattaqun fa bi qadri al-iman wa bi qadri al-taqwa yunalu al-wilayata inda Allah gargwadon imani gargwadon tsoron Allah kake samu da taka a gurin Allah idan kuma Allah madaukakin sarki ya san shi ne ya san huwa a'lamu bi man ittaqa shi ne ya san waye yake da takawar kaga ba ka da iko ka ce wani shine wali in ba waɗanda Allah ya yi wa shaida ba irin sayyidina Abubakar da sauran sahabbai gaba ɗaya ba ka da ikon ka nuna wani ka ce wannan wani kawai ka yi wa mumini kyakkyawan sa duk wani mumini da ka sani zahirin sa yana nuna ka ɗauka a zahirin sa yana nuna masoyin Allah ne don haka kana fatan ya zama cikin masoyin Allah amma ba ka da abin da za ka faɗa kan ka nuna wani ka ce wannan shine wali kamar ka ce wannan shine yake da imani da sauran Allah wanda kuma wani abu ne a zuciya kamar yadda manzo Allah ya ce at-taqwa hahuna waye zai iya tsaga zuciya ya zaka tsawarwa ne sai ce shi wali ne har a shiga masa wasu abubuwa da bai kamata ba wannan shine wali a alqur'ani shine kuma wali da sunna sai bayani sai kuma waliyi a gurin waɗanda ake ke da husuma da su ake ja da su ake cewa ba mu yadda da yadda su suka fahimci waliyi ba. In mun ji yadda Allah ya sifanta waliyi a Al-Qur'ani allazina amanu wa kanu yattaqun, to mu ji su kuma ya suke sifanta waliyi. Wannan shi zai fara ba mu bambanci tsakanin waliyi walittaka a wajenmu da walittaka a wajen in aka karanta a jawahirin ma'ani. Juz'i na biyu shafi na 76 ga shi na zo da shi amma ba sai na buɗa ba a ciki in kuma kuna so in buɗa su. To kat dan kada wani ya karya samu. Yana magana a kan waliyyi. Akwai wani Abul Abbas al-Marsi, ɗaya ne daga cikin zuhadu mutumin Marsiya ne, Marsiya cikin Andalus ne, amma ya zo ya zauna a Masar ya lubunci Abul Hasan al-Shaghali mai tariƙar Shaghaliya. To akwai wata magana da aka ce ya faɗa, ya ce lau kushifa an haƙiƙatul waliyyi la ubida, da za a fito a yi bayanin haƙiƙan wane ne waliyyi mutane sai sun bauta masa. To aka yi tambaya aka ce to yaya wannan magana mai take nufi, to shi ne shekhu yake ba da ansa, yake cewa haƙiƙatul waliyyi, haƙiƙanin waliyyi, annahu yusulabu min jami'i sifatil bashariya, ana tuɗe masa dukkanin sifofinsa na ɗan adam. Zai zama ba ɗan adam ba ne, mai zai zama ya ce wa ya tahalla bil akhlaqil ilahiyya, zai zama ɗabi'u irin na Ubangiji shi gaba ɗaya zai ado da su, zahiran wa batinin, a zahirinsa da batininsa, a zahirinsa da batininsa. Ya ce wannan ita ce ya sa Abul Abbas al-Marsi ya ce da an nuna waliyyi yadda yake sai a bauta masa, don za a gan shi kamar Allah ɗin. To wannan shi ne waliyyi a mafhumi, kuma haka in ka duba ba wai a wannan littafin ba, da littafai da dama, ko da dama daga cikinsu Abul Faiz al-Manufi Mahmud ibn Umar a cikin littafinsa Jamharatul Awliya, irin maganar da yake nan. Haka nan Ali ibn Muhammad al-Sharif al-Jurjani a cikin littafinsa At-Ta'rifat, irin maganar da yake nan. To kaga ashe waliyin da mu muke magana a kansa daban, waliyin da su suke magana a kansa daban. Mu namu allazina amanu, su kuma man suliba minhu jami'u sifatil bashariya, da ba an tuɓe shi daga sifofi na ɗan adam, wa tahalla bil akhlaqil ilahiyya zahiran wa batin. To ga bambance guda goma da zan faɗa. Na farko, a tasa aqidar waliyyi yana rikida, ya fito a kama daban-daban, kuma ya bayyana a gurare daban-daban a lokaci. In aka duba a tabaqatul kubra ta Abdul Wahhab al-Sha'rani juz'in ta na biyu shafi na 78 a tarjamar Sheikh Hussein Abu Ali, ɗaya daga cikin waliyan littafin, sai yake ce mana kana hadha shaykhu minkum malil arifina, shi wannan shehu yana daga cikin masana Allah masu kamala, wa ashabid dawa'ir yana daga cikin masu da'ira daban-daban, wa kana kathiran tatawurat yana rikida da yawa da yawa, tadkhulu alayhi ba'd al-awqat fa tajiduhu jundiyya, wani lokaci ka shiga sai ka ganshi a shi, ka ganshi kawai dan sanda ne ko sojani ko za ka ganshi, thumma tadkhulu fa tajiduhu sab'an, wani lokaci in ka shiga sai ka ga kawai zaki, thumma tadkhulu wani lokaci kuma ka shiga wajen sa fata jiduhu filan sai ka ganshi giwa, thumma tadkhulu fa tajiduhu sabiyan wani lokaci kuma sai ka ganshi yaro kankani. Wannan kamala kake ba ya ce gaba da cewa a cikin wannan littafin At-Tabaqat al-Shafi'iyya, malamai sun san shi, ina fadar Shafi'i ina fadar littafi, dan da irin wannan tattaunawa da za a fahimci ina ne ake samu sabani sai za a dinke shi ko idan muka gane waɗannan su suka samu wannan sabani duk muka ce a to wannan duk mun watsar ba kai ya haɗu ba to amma in ba a gane ba sai a zo a ce kai ba ka san wali kai kuma ba ai ba a barka kai bayanin wannan wali ne kake kai baka gani shi ba amma in kai bayani abokin musuba yace a ni ma irin wannan waliyan ba gani shi to amma in ba a gane ba sai a zo a ce kai baka san wali kai kuma ba ai ba a barka kai bayanin wannan wali ne kake kai baka gani shi ba amma in kai bayani abokin musuba yace a ni ma irin wannan waliyan ba gani shi ba kai ya to shi yasa muke fada ba wai tone-tone ba ne a muna so dai a gane ina cutar take ai likita ba zai iya maka magani ba sai a binciko cutar bai kamata mu rufe kanmu a cikin yashi ba ko mu dau matsalar mu ce mu koye ta a ƙarƙashin kata ba za ta yi ba yace wa qad wafa'at tabaddulu li jama'ati kaseeratun min al-awliya yace da dama daga cikin waliyai sun samu rikida iri-iri yace kamar akwai wani qadibul ban shi wali ne wannan sunan sufi ne da har yakan yi tsirara gaban mutane kamar yadda ibnul munakkin a cikin tabaqatul awliya in aka duba tabaqatul awliya ta ibnul munakkin shafi na 437 ya kawo tarihi shi qadibul ban saboda walittaka tsirara yake yi gaban mutane da shi to yakan rikida wa sayyidi husayn abu ali shi ma yakan yi rikida wa sayyidi ibrahim ad-dashuqi al-misri wani ba masari ne shi ma yana rikida haka nan a sayyidi abdulkadir al-dashuqi ba abdulkadir al-jilali ba ad-dashuqi shi mutumin masar ne wancan jilali mutumin bagdad shi ma yana rikida sai ya bada misali yace wata rana shi wannan na karshe din abin nan kai ibrahim sayyidi ibrahim yayi sallar juma'a yayi wa mutane kuma sallar juma'a a ranar a garuruwa 50 a ranar garuruwa 50 ya mutu sallar juma'a wannan ana faɗar karamominsu ne qala shi Abdul Wahhab al-Sha'rani ya ci gaba da bada labari ya ce wa akbara jama'atu mimman safara ma'a sultan qais bai akwai irin cikin sarakunan mamalik din nan na jarakita na turkawa da aka yi a masar ya yarda da sufanci sosai wata rana wai sai ya yi tafiya kafin ya yi tafiya ya bar masar ya zo ya nemi izinin abdulkadir al-dashuqi kan cewa zai yi tafiya a bashi izini a sa masa albarka wannan sarki ba saraki da ya yi tafiya ya shiga garin halaf a cikin siriya ne yana shiga garin sai ya je ya samu wannan abdulkadir al-dashuqi da ya nemi izininsa a masar sai ya zo ya same shi ba ya da lafiya a wata zawiya a kwance mutane sun kewaye shi sai mutanen nan suka ce inna shaykha lahu huna nahwa 30 da'if la yastati'u al-mashy suka ce kaga malam anan shekara guda a wannan zawiyar baya ko iya tafiya baya da lafiya shi kuma can a masar ya nemi izininsa da zai zo halafi a kuma can ya bar shi wata tsaye da ya wuce lafiya lau amma kuma ya zo ya same shekara ɗaya a kwance a halin baya da lafiya to shi ne Abdul Wahhab al-Sha'rani sai ya tambayi malaminsa Aliyu al-Khawwas za ku ji waɗannan sunayen suna ana amfani da su a nan daga irin waɗannan littafin aka samu su ai Aliyu al-Khawwas malamin Abdul Wahhab al-Sha'rani ne sai ya ce sai shi Abdul Wahhab al-Sha'rani sai ya ce masa to idan waliyin zai rikida gidi ya zama jiki-jiki daban-daban a guri guda da a gurare daban-daban a lokaci ɗaya shin in jikin nan yayi laifuffuka ko yayi ayyukan lada za a tara laifuffukan a ce kowane laifi a zaman kansa yake ko kuma kowane aikin lada da zai zaman kansa yake yanzu kamar wancan da ya sallah juma'a a gari 50 a rana ɗaya za a bashi ladan sallar juma'a 50 ne to shi ne sai shi Aliyu al-Khawwas ya ba shi ansa ya ce yu'aqabu wa yusabu bi kulli fi'lin sajara min jami'i tilka suwari ya ce za a kama shi ko a bashi lada a kan duk ayyukan da wannan surorin suka yi wannan jikunan da ya bayyana da su walau balagat alfa sura ko da sun kai 1000 lahu ajruha wa alaihi wuzruha abinda yayi na laifi na lada yana da shi abinda yayi na zulubi yana da shi Suyuɗi, Jalaluddin Suyuɗi, san mutum ne yana da fashe-fashe Allah ji kansa a cikin littafinsa al-hawil al-fatawi yana da wata risala in ana so a je a duba sunanta al-munjali fi taqawwur al-wali al-munjali fi taqawwur al-wali wato yayi ta ne dan ya nuna cewa wali yana da kida ya zama daban-daban har ya kawo da sigogi bayan ya kai irin waɗannan kisoshi a asali tambaya ce aka yi maka wani mutum biyu ne suka rantse kowa ya rantse a daren ya ce wani wali wani a gidansa ya fana to waye za a lizin a yau wa ya yi rantsuwa cewa in ƙarya yake saki ya hau kan matarsa ta tafi to waye daga cikinsu matarsa za ta a rana ɗaya a dare ɗaya wali ɗaya sun ce kowa ya ce a gidansa ya fana to shi ne wa aka tambayi siyobi shi ne sun ce ba wanda matarsa ta tafi kuma duk sun faɗi gaskiya to shi ne ya rubuta wannan risala al-munjali fi taqawwurul wali to kaga bambanci na farko kenan mu ba mu yadda wani yana likita haka ba sannan abu na biyu inda lokaci abinda waliyan sufanci suke tunaninsa a ƙwaƙwalwarsu gaskiya ne yana aukuwa ne a zahirin abinda yake wakana a rayuwarsu wato yanzu kana iya yin tunani ga kanan kayi fitfiti ko ka tashi kama kayi tsinsu kila ma kaje maka kaje madina ka dawo wannan tunanin ƙwaƙwalwarka zai iya baka wannan dan tunani ba ya da jeji ba ya da limit ba abinda zai hana tunani ya yi ta yawo to in wali ne wannan to da gaske ne ya yi misali a cikin at-tabaqat sha'arani ya kawo a tarjamar Abdurrahman ibn Ishaq Abu Ali al-Jauhari wani mu masari ya rufe shekarar hijira 320 yace wata rana ya je ya nitsa kansa cikin ruwa irin linkaya din da ake a cikin ruwa shi wali ya je yayin linkaya a ruwa yana linkaya wai sai ya bulla a Bagdada daga Masar sai ya gan shi ya bulla a Bagdada ya auri wata mace a nan Bagdada sun zauna shekara 6 da ita har sun haifi ƴaƴa sai ya dago kansa daga ruwan to shi ne ya isa kan to shi ne da ya dago kansa sai ya je gaya wa mutane labari sai suka ƙi yarda cewa wannan ai ba zai yi ba daga sake ganuwa kuma shi kenan duk wannan abin da ka faɗa sai faru ka bayyana a Bagdada ka yi aure ka yi wata shekara 6 ko ha haifa to wai ana nan bayan wani lokaci matan nan da ya aura shi ne ta zo tana ta neman inda yake ta kwaso ɗayan tana neman har suka haɗu wai kuma har ya je ya yi wa malaman zamanin sa tambaya suka ce auren ku yana in aka duba littafin al-jawahir wa durr na sha'arani ko littafin sa tabaqatul kubra akwai wannan bayani haka nan kissar al-shaykh al-kurji wanda ita ma Abdul Wahhab sha'arani da yake ba mu labari a cikin tabaqatul kubra juz'i na 2 shafi na 164 cewa Abdul Qadir al-Kurji ya zauna shekara wata shida yayi wato daga Masar yake to asalin sa mutumin Iraki ne amma ya zauna a Masar wai ya fita ya je Iraki kamar ganin gida ya yi wata shida ya dawo kuma dukkan lokacin tsakanin sallar al-asr da maghrib a tsakankanin sallar al-asr da maghrib ya je Iraki ya je ya zauna wata shida ya dawo kissar da tafi wannan ban mamaki kissar da take cikin asirrul akbar asirrul akbar wa nurul abhar na Sheikh Ibrahim inda yayi sallar shafa'i kafin ya tashi ya kawo tiri ya shiga ayyamul lah ya shiga halara ta ubangiji ya shiga halarar ta annabi ya shiga halarar cin tijani a cikin shekaru miliyan 3,200 da ya farfado dukkanin sa tsakanin shafa'i da wuturi a cikin sirrul akbar za a ga wannan kisa kun ga wannan ta fi kasuwa mamaki da wanda ya rusa kansa ya asibi to bambanci na biyu kenan insha Allah gobe za mu tashi akan bambanci na uku